نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 15 ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 31 ga watan 8 shekara ta 2023 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahama idan ba a sha'afa ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه باب اللي تتونا جمدا شريعة تايهاني متن يفتا دقا تكين غرن دا النوبات أبكا سنكم تهانا متمن ديكي تكي متمن ديكي وجيه شغو تكي mun tattauna akan wannan babi kuma mun karanta hadisan da malam ya kawo a cikin sa yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu taghlib fi tahrim as-sihr babin da zai bayani game da kausasawa da shari'a ta yi akan haramcin sihiri malati qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر مالت الآية سيغبان آية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan babi yan uwa kamar yadda kuka ji zai tattauna ne game da haramcin sihiri amma yadda malam ya kulla babin ma ka san sihiri haramcin sa na musamman ne yace babu taghlizi babin da zai bayani game da kausasawa da zafafawa da karfafawa da shari'a ta yi game da sihiri kusan duk lokacin da muka zo bayani akan wani abin da ya shafi sihiri nakan yi kokari dan gaya mana ta'arifin sihiri ko da a takaice ne domin mu ƙara sanin menene sihiri da kuma hadarin sa da yadda yake da illa ya duwar sa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo a cikin sharhin da yawa littafin Riyadus Salihin yace in aka ce as-sihru yace ibaratu an 'uqadin wa qira'ati ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور فمنه ما يقتل وما يمرض وما يذهب العقل وما يوجب العقد وما يوجب الصرف ما لتأكد السهري شين عبارة عن عقد wani abu ne da ake daukar sa a matsayin kullakulle aka ce kullakulle shine kudura kudure a samu zare ko wani abu a kulle ayi wasu tofi ko abin da ya kamata da wannan tofin da wannan sumbatu da yake yi yake kamun kafa da su ilal ibrari zuwa ga cutarwa bil mashuri ga wanda ake so ayi sihir bale ce faminhu daga cikin sihiri ma yaqtul akwai wanda yake kisa akwai sihirin da za a yi dan a kashe mutum a raba shi da ransa gaba daya wama yumrid daga cikin sihiri kuma akwai wanda ake a sa mutum rashin lafiya wama yuzhibul aql daga cikin sihiri akwai nau'in sihirin da idan an yi shi kuma zai tafi da hankali ne gaba daya mutum ya kasance baya hankalta komai wama yuzhibul aql akwai kuma sihirin da yake wajabta daura mutum ko kuma hada mutum tsakaninsa da wanda baya su tsakaninsa da wanda bashi da alaka da shi sai a hada su sai ya ji duk duniya babu wanda yake kauna kamar wannan din wama yujibu sarf da kuma nau'in sihirin da ake shi kuma domin a raba wani da wani a kautar da wani da wani wane ji baya son wani wane ji baya son mu'amala da wani wance ta ji bata kaunar wani wannan duk nau'i ne da ake yin sa a nasihiri domin aga an cutar da mutane ɗan uwa idan kun fahimci wannan ta'arifi da Malam Usaimin da kyau abinda yake so ya ga mana shine shi sihiri kala kala ne ma'ana daga cikin nau'in sihiri akwai wanda za ku ga suna yin sa ne ta hanyar tofi ma'ana tofin nan da suke suna fadar wasu kalmomi ne suna fadar wasu lafuza ne waɗanda galibi shedanin aljanu suke lakkana musu waɗannan kalmomin shedanin aljanu suke lakkana musu wannan lafazan su fada idan sun fada shi kuma aljanin sai ya tashi domin yin tasiri ga wanda ake so a cutar din idan haukata mutum ake so a yi akwai lafazin da zai fada wannan da an fada na haukatarwa ne idan kashe mutum ake so a yi akwai lafazin da shedanin zai fada wa boka ya fada idan boka ya fada to shi shedanin ya gane irin aikin da ake neman sa yi a yanzu so ake kashe wani idan so ake raba wani da wance miji da mata akwai lafazin da shi bokan zai yi amfani da su aljanin zai fahimci ga abin da yake so shi ya san hanyar da zai bi zai raba wani da wanci ma'ana idan kun fahimta dukkanin irin nau'in sihirin da ake so a yi akwai lafazin da shi bokan zai amfani da su wanda shi shedanin aljanin da yake aiki da shi zai fahimci muradin bokan da abin da yake nufi zai yi aiwatar da abin da yake bukata to kaga idan ka fahimci wannan da kyau zaka gane cewa babu alkhairi kwata kwata a cikin bokanci haka ne babu alkhairi kwata kwata a cikin bokanci shi yasa shari'ar musulunci kai tsaye ta kafarta boka dan mutumin da yake bokanci yake aiki da aljannu malamai suka ce kafiri bari ma kamar malamai su fada Allah madaukakin sarki ya fara fada a cikin alqur'ani kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin wannan ayar da malam ya kawo sannan malamai suka ce sihiri kashi biyu ne akwai sihirin da idan mutum yayi shi kai tsaye da zarar yayi shi ya zama kafiri shine dukkanin sihirin da mutum yake yi yake amfani da al'arwahul khabisa su ne shedanin aljanu yake ta'ammali da su wajen cutar da mutum to malamai suka ce duk mutumin da yake amfani da shedanin aljanu wajen aikinsa na bokanci wannan kai tsaye kafiri ne suka ce amma mutumin da yake bokanci kawai yan dabaru ne da yan wayo haka da yan surkulli da yan rufa'ida haka amma baya aiki da aljanu suka ce wannan abin da yake kabira ce minal kaba'ir amma bai kai shi ga me ba bai kai shi ga kafirci ba haka wasu malamin suka faɗa to amma dai dukkanin su guda biyun da mai aiki da aljanu da wanda baya aiki da aljanu abinda shari'ar musulunci tace shine dukkanin haddin boka idan an kama shi shari'a ta tabbatar da wani boka ne bokanci yake to shine kashe shi kawai za a addinin musulunci haka hadisi ya tabbata daga uwar mu'mini Hafsa Allah ya kara mata yadda haddu sahir darbatun bisayf haddin boka shine a sa takobi a fille kansa ba a jira a ce zo ya tuba a'a in an kama shi kawai kashe shi za'i idan ya tuba tuban sai ya je amfane shi tsakanin sa da Allah madaukakin sarki a lahira, amma a duniya shi alƙali me zai masa a kashe shi kawai. To kaga amfanin boka a cikin mutane babu, sharri ne zaman sa a cikin mutane, matsala ce a cikin zaman sa a cikin mutane. Ina yawan maimaitawa duk inda bokaye suka yi yawa a cikin al'umma, to wallahi ƴan uwa wannan al'umma ba za ta zauna lafiya. Duk inda bokaye suka yi yawa a cikin mutane, wannan al'umma za ka same ta a cikin tashin hankali, za a same ta a cikin tashin hankali. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da sharrin bokaye. Qala Allah ta'ala, malam ya kawo wannan ayar cikin suratul baqara, fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kafara Sulaiman. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Sulaiman alaihi salam bai kafarta ba, walakin ash-shayatin kafaru, sai dai shaydanu ne suka kafarta. Me yasa suka kafarta? Yu'allimuna an-nasa as-sihra, saboda suna sanar da mutane me bokanci. Ashe sanar da mutane bokanci ko koyan bokanci shi kansa menene? Kafirci ne ƴan uwa, koyan bokanci kafirci ne. To wannan ayar ƴan uwa tana bayani ne game da Banu Isra'ila. Allah subhanahu wataala ya ce falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna. Lokacin da manzo zo ya zo musu daga wajen Allah madaukakin sarki, musaddiqun lima ma'ahum, yana kuma gasgata musu abinda ke wajen su na littafi. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi, sai wasu bangare, wani sashi daga cikin waɗanda aka bawa littafi, Yahudawa kenan, suka yi jifa da littafin da wannan manzo ya zo musu da shi bayan bayansu. Kiran da yake musu suka yi jifa da shi ka annahum la ya'lamuna, kai ka ce ban sani ba. Sai Allah madaukakin sarki ya biyo wannan ayar da cewa taba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, da suka jefar da saƙon Allah, suka yi jifa da saƙon da manzo ya zo musu da shi, me suka kama? Sai Allah ya ce wattaba'u, sai suka bi ma tatlu shayatinu, abinda shaydanu suke karanta musu, suke musu tulawar su, suke gaya musu cewa ala mulki Sulaiman, game da mulkin annabi Sulaiman. Me suke gaya wa mutane? Me shaydanu suke gaya wa Yahudawa? Shine abinda shaydanu suka raya musu cewa lallai annabi Sulaiman alaihi salam mulkin da Allah madaukakin sarki ya bashi na tsuntsaye, na dabbobi, na aljanu, na mutane, hatta iska Allah madaukakin sarki ya yi sarewa annabi Sulaiman. To wannan fadin mulkinsa da yadda Allah subhanahu wataala ya tattara masa, sai suke riye cewa ai wannan mulkin ba a banza ba, annabi Sulaiman sihiri yake, tsafi yake da shi ya mallaki duniya. Dan uwa, an fahimci wannan da kyau? Shi ne ma tatlu shayatin din ala mulki Sulaiman, abinda shaydanu suke gaya wa Yahudawa akan mulkin annabi Sulaiman. Ibn Kathirin alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar ya kawo wani asar, tare da asar ne daidai yake Isra'iliya, cewa shaydanin aljanu sun rubuta wasu hatimai da wasu takaddu, sai suka je suka boye shi aka raga mulkin annabi Sulaiman. Lokacin da annabi Sulaiman ya rasu, ana daga karaga sa, sai aga irin wannan takaddun da hatiman da aljanu suka rubuta suka boye a karshe. To da haka da aka fito da su, sai shaɗanu suka ce kun gani abinda muka gaya muku kenan, dama annabi Sulaiman ya mulki duniya ne da me? Da sihiri da tsafi. Ai wannan abin da ke karkashin karaga mulkin sa abu ne na tsafi, abu ne na sihiri, abu ne na dabo kawai. To shine sai Allah madaukakin sarki yayi marmaza, sai ya wanke annabinsa, sai ya kore wa manzansa wannan mugun jifa da ake masa, sai ya ce wa ma kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafarta ba. Me yasa bai kafarta ba? Saboda bai yi tsafi ba. Saboda tsafi menene? Kafirci. Dan uwa, an fahimci abin da ke ku? Wa ma kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafarta ba. Sai Allah ya ce walakin ash-shayatin kafaru, sai dai shaydanu ne suka kafarta. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, saboda suna koyar da mutane me sihiri. Wannan anan wajen mun samu abubuwa guda biyu da suke nuna cewa lallai mai yin sihiri kafiri ne. Na farko fadin annabi Allah subhanahu wataala wa ma kafara Sulaiman, na biyu kuma me? Walakin ash-shayatin me kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta, da abinda aka saukar akan waɗannan mala'iku guda biyu bi Babila a garin Babila sune Harut wa Maruta. Haruta wa Maruta sunan mala'iku ne daga cikin mala'ikun Allah. Allah madaukakin sarki ya zabe su ya turo su ƙasa a matsayin su jarrabi mutane. Ina fata an fahimta. Ya turo su ƙasa dan su jarrabi mutane. Dan Allah madaukakin sarki ya jarrabi mutane da su. Wani zai ce ai mala'iku kuma suna koyar da sihiri? Ai sihiri sabon Allah ne kuma an ce mala'iku me la ya'suna Allah ma amarahum ko wa yaf'aluna ma yu'maruna. Sakkowa ƙasan da suke wannan aikin da suke su a wajensu menene da a ce ga Allah madaukakin sarki. Tunda umarnin wa suke bi? Umarnin Allah ne. Kaga wannan da'a suke yi kenan ko? Kaga ashe wannan ba sabo suke ba. Har yanzu dai suna nan akan la ya'suna Allah ma amarahum din su ba su sauke daga kai ba. Yan uwa Allah ya sa an fahimci wannan da kyau. To shine Allah madaukakin sarki ce wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani. Su waɗannan mala'iku guda biyu da Allah ya turo su jarrabi Yahudawa ba sa koyar da kowa, ba sa sanar da kowa wannan sihirin hatta ya kula, har sai sun gaya wanda ya zo koyan sihiri a wajensu cewa inna ma nahnu, mu da kake ganin fitnatun jarraba ce, fitna ce Allah ya turo mu, fala takfur, kada ka kafirta. Kada ka kafirta da me? Da koyan sihiri. Nan ma ya ƙara tabbatar mana da sihiri menene? Kafirci. Guda nawa kenan? Guda uku. Kun ga aya ɗaya ce amma ta yi mana bayani akan boka mai sihiri kafiri ne sau nawa? Sau uku. Shine ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Yan uwa, wannan shi zai nuna maka lallai a Yahudawa zuciyarsu ta kai matuƙa wajen ƙeƙashewa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ka duba fa sai mala'ikun sun gaya musu cewa inna ma nahnu fitnatun, mu fa fitina ne. Fala takfur, wannan abin da kake so ka koya kafirci ne, amma duk da haka sai sun koya ba. Duk da haka sai sun yi, duk da haka sai sun nemi a koya musu din. Saboda haka irin wancan abin da Yahudawa suke yi, al'umma yanzu irin sa suke so su dora akai. Yanzu abu duk rashin kyansa, inda zaka gaya wa mutane ka ce abu kaza babu kyau, an mutum ya ga akwai wani amfani a duniya sai ya je ya yi. Shi sa da yawa daga cikin mutanen mu sai ya ce maka ai idan abu kaza ya dame ka, ka je ka ga boka, in ka dawo sai ka tuba. Akwai masu wannan itiqadin da yawa cewa ka je in ka dawo sai ka tuba. Kai akwai masu cewa ma ai in kana kawai za su ki fatawa haka blank fatawa, min indi nafsihi. Sai ce wai wallahi in dai ka je wajen boka, ni na sha jin wannan maganar, in dai ka je wajen boka ba da ne ka cutar da wani ba, ka je neman taimako ne, sihiri ake maka, zafi ake maka, aure kake so kai, so kake kaso ka tambunkasa, sai ka je wajen boka sai ce kai kaza, ai babu komai, ba cutar da wani kai ba, babu komai in zuwa. Yan uwa malamai suka ce duk wanda ya je wajen boka ko paracetamol, an san paracetamol aiko, ko paracetamol ka je wajen boka ya baka mutum ya zama arni. Ba ƙari wata ba kenan? Paracetamol kuwa san maganin menene? Pain relief ne kawai, pain relief ne kawai, yana dan kwantar da cuta ko wata iri sai idan ka sha. To sai ya kasance wani boka ne da ya je ya alamta kansa a matsayin boka, yake aikin bokanci, da ka je ka kai masa ƙara sai ya ce to ba matsala ga paracetamol, je ka sha, ka karɓa ka je ka sha, mutum ya zama arni. Ya shiga cikin man'ata kahinan au arrafan, wanda ya je wajen boka ko ɗan duba. To ballantana kuma ka je ka ce masa kana neman sa'a ko kana neman a karya maka sihiri. An-nushratu kenan, an-nushratu shine halu sihiri bis sihiri, warware sihiri da sihiri. Idan aka yi maka sihiri sai ka je wajen boka ka ce shi zai warware maka. An maka sata sai ka je wajen boka sai ka ce boka da Allah a neman mun wanda ya mun satan nan, ai mun kullaci ki, ai ya san me yaji. Duk ba daidai bane yan uwa, duk kaucewa hanyar shi, duk fita daga tsarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, na fata an fahimta. Saboda haka waɗannan mutane, waɗannan mala'iku, sai da Allah madaukakin sarki ya sanya musu sharɗin, duk wanda zai zo ya koya a wajen sai sun gaya masa inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Allah ya ce wa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mutanen duk da haka suna koya a wajensu, irin sihirin da suke raba tsakanin miji da mata na shaga muku shine ake cewa sihirut tafriq eh sihirut tafriq wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minna ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah to babban abin kuntar da hankali sai Allah madaukakin sarki ya buga musu kusa sai cewa ma hum bidarrin bihi min ahadin su waɗancan bokaye masu yin sihiri da aljannin da suke koya musu ba su da ikon su cutar da wani da wannan sihirin nasu illa bi idnillah sai da izinin Allah madaukakin sarki ko haka Allah madaukakin sarki ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sai Allah ya ce suna kuma koyar abinda zai cutar da su ne ba abinda zai amfanar da su ba wannan ma sai nuna mana a sai sihiri menene cuta ne ba amfani bane tutani ba amfani bane Allah madaukakin sarki ya ce wala qad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq nan ma kusa masa laiki Allah ya ce wala qad alimu haqiqa tabbas sun san laman ishtarahu duk wanda ya kokarin koyan sihiri malahu fil akhirati ba shi da kowanne irin rabo a lahira min khalaq malahu fil akhirati min khala kowanne irin rabo malamai suka ce idza jaa an-nakiratu fi siyaqin nafi fala tufidu illa al-umum to inda kaga an kora abu nakira ta zo a siyaqin kora abu to duka take hadawa komai da kuma ya shiga ciki da aka ce malahu fil akhirati min khalaq ba shi da kowanne irin rabo a lahira kun ga mutun ya zama arne kenan tunda ba shi da rabo a lahira ne zai je kenan wutar jahannama Allah ya kiyaye haka wannan ayar ta zo ta rinka raban kaulasan tana dora ta akan duk wanda ya dauki hanyar bokanci dan uwa bokanci haramun ne addinin musulunci bar ma ba ma shi bokan ba wanda ya je wajen bokan ma yadda da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar ya kafircewa abinda aka saukan masa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya je wajen boka shi bai amince bane zai ta sallah ta kwana nawa ta kwana 40 Allah bai karba ba shi wannan yaje an ga masa bayanin sai yaje ba zai iya ba eh yaje an masa bayani aka ce kai kaza sai yaje abin da nauyi sai yaje ba zai iya ba sai ce kai Allah gafarta mala ayi hakuri dai ba zan iya wannan ba to zuwan da kawai yayi ko kuma da yaje an ga masa yace kai to wannan fa abin da matsala na fasa zuwan kawai mujarradin zuwan da yayi sai yayi kwana 40 wata ɗaya da kwana 10 yana ta sallah Allah baya karba yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha yayi asuba duk Allah ya jefa masa kai sai Allah ko dai ba zai karba ba kuma sai yayi in ya ki kuma a lokacin kuma ya zama arni kuma babban arni mutun ya daina sallah gaba daya ya zama kafiri daya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullah bin Shaqiq Allah kara masa yarda yace ɗaya daga cikin tabi'ai ke afwan yace babu abinda sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suke ganin barin sa kafirci ne kamar sallah to da ka barin sallah kai eh mutun ya daina sallah wannan ya fita daga cikin da'ira to kaga sai mutun yayi kwana 40 yana ta sallah Allah ba ruwan sa da ita to saboda Allah ɗan uwa me ya zafi haka kaga sai a hakura ko eh kamar yadda na sha maimaitawa idan zaka nemi abu ka nemi a wajen Allah madaukakin sarki shi kadai yake da abinda zai baka wallahi babu wani boka da isa ya baka abu ba wani matsafi da isa ya canza maka kaddarar ka wallahi babu shi da abin da kaga boka yayi to ya dace da kaddarar da Allah dama ya kaddara sai abin ya same ka ne amma wallahi wa rabbil ka'aba babu bokan da isa ya canza kaddara ko akwai wallahi babu tsarin da basi da Allah madaukakin sarki kamar haka ba duk wani abin su idan boka bai sa musu baki ba wallahi ba za su yi shi ba ko menene sai sun buga sun tambayi malam eh sai sun buga sun tambayi malam tunda yanzu boka ko kai ma malami ake ce musu ko ka taba jini boka ana cewa an gafa ta boka sai dai malam shi ma boka ya zama malam yanzu Allah ya kyauta hadisi na farko a cikin wannan babin an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kale yace ijtanibus sab'al mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, sabai suka ce ya manzon Allah waɗanne abubuwa ne guda bakwai masu hallakarwa. Qala annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce ash-shirku billah, na farko shine shirka ga Allah subhanahu wataala, hada Allah madaukakin sarki da waninsa a cikin bauta, daukar haƙƙin Allah subhanahu wataala a ba waninsa, na farko kenan. Was-sihr, sannan sai sihiri. Sai malamai suka ce zaka gane girman sihiri yadda da Allah da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi kawo shirka kai tsaye, sai biyo bayansa da me, da sihiri, tare da cewa a ka'idar larabci wawun la tufidu tartib, la tufidu tartib ba ta fa'idantar da cewa jeranta abu, amma dai suka ce kawo shirka sannan sihiri, suka ce na nuna girman sihiri, saboda da shirka da sihiri dan juma ne da dan jumai, ewa da kani ne, Hassan da Usaini ne. Allah kiyaye. Wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqqi, na uku da kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta, illa bil haqqi, sai da haki. Nau'in ran da Allah madaukakin sarki ya haramta kashewa, nau'in rai ne guda hudu. Na farko akwai ran musulmi, musulmi da ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haramun ne ka kashe shi in ba da haki ba. Na biyu akwai kafirin da ake ce masa musta'man, akwai kafirin da ake ce masa mu'ahad, akwai kafirin da ake ce masa kafirin da ake ce masa zimmi. Waɗannan nau'in kafirai guda uku dukkaninsu su haramun ne ka kashe su, illa bil haqqi, sai da haki. Akwai kafirin da ake ce masa kafirin amana, kafirin amana shine wanda zama ya hada ku tare, maybe garin ku daya, haka kuka tashi kuka tsinci kanku tsakanin kai da su, sannan kun yi yarjejeniya tsakanin ku da su, babu wanda zai cutar da wani, babu wanda zai taimaka a cuci wani, to wannan kafirin dole ne a tsare masa jininsa. Kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu a Yahudawa a garin Madina, haka ne ko, kuma yayi yarjejeniya ta alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da su. To waɗannan kafirin ya sunansu su ne kafiran amana, mu'ahadai kenan. Zimmi shine kafirin da kuka yi alƙawarin zama lafiya da shi, zai rinka baka jizya, zai rinka baka jizya. Shi yana zaune ne ƙarƙashin gwamnatin musulunci, gwamnatin musulunci ya ta samar masa da abubuwan mara rayuwa da sauransu, kuma za a bashi dama ya ibadarsa a garinsu ko a inda yake, amma zai rinka biyan gwamnatin musulunci ne jizya, jizya hatta yuqul jizya ta'ayyadin wa hum saghiruna. Akwai kafirin kuma da akwai kafirin da ake ce masa shi kuma an sa shi ne ƙarƙashin kulawar wani, an sa shi ne ƙarƙashin kulawar wani. Yanzu misali ko da kafiri ana yaƙi da shi, idan zai shigo gari wata harka ta ziyara ko ta kasuwanci, in aka gan shi za a iya far masa a kashe shi, tunda kafiri ne harbi na yaƙi, ana yaƙi da shi. To zai iya samun ɗaya daga cikin mutanen gari ko ya samu shugaba gaba ɗaya, ubarar shugaba, ya zo ya ce da Allah ina neman alfarma, a bani amana ne abinda zan yi na fita. Sai shugaba ya sa a yi kuwa ya yi shela ya ce wane ya shigo yana ƙarƙashin kulawar mu, kada wanda ya taɓa shi. To sai ya shiga ya abinda zai yi, ya kasuwancinsa ko ya ziyararsa ya fito, ba wanda ya taɓa shi. Idan ka kashe shi a lokacin, to mutum ya shiga matsala. Ina fata an fahimta yan uwa. Ko kuma kai ma a matsayinka na gama gari, ba dole sai shugaba ba, za ka iya cewa na ba wa na kariya. Laraba suna da wancan, suna da irin wannan, na ba wa na kariya, wane ya shiga cikin alfarmata, kada wanda ya taɓa shi. To a lokacin dole ne kowa ya tsare maka wannan alfarmar taka, babu wanda zai taba shi. Wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu. Irin wannan kafirin kenan, shine kafirin da aka bashi amanata. Kun ga waɗannan kafirai guda uku, duk wanda ya kashe su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba. Warai man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatul janna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Annabi ya ce wanda duk ya kashe kafirin alƙawari, an yi alƙawari da shi, kaje ka kashe shi, annabi ya ce to wallahi ko kanshin aljanna mutum ba zai ji ba, kuma kanshin aljanna ana jiyo shi tun wajen tafiyar shekara 70 ko kaza kafin a karasa ake jiyo kanshin aljanna. To shi wanda ya kashe irin wancan kafirin kanshin ma ba zai jiyo bare ya karasa, ballantana ya shiga. Kaga akwai matsala kenan. Yawwa, to shi yasa irin zaman da muke yanzu haka da ganganci ba khata'an, ba da ganganci ba khata'an, bisa kuskure, ko yadda ake buge mutane a mota za a iya buge wanda ba musulmi ba ko? To idan aka buge shi jinin sa ya tafi a banza kenan? A'a, jinin sa bai tafi a banza ba, za a bada diya, za a bada diya. Duk wanda ya kashe arne sai ka bada diya, sai dai in su suka ce sun yafe maka, sai dai su suka ce sun yafe maka. Faman ufiya min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Idan su dangin sa kaje ka gaishe su kace su yi hakuri da Allah, suka ce to baba ba kuma yayi tsotsayi ne in sun san kaddara, shikenan dan ka san galibi wadanda ba musulmi ba, in ka bige musu wallahi ba sa rabuwa da mutum. Eh, duk hope din su sai su dauko su akan su, sai wani baban sai ya ce maka wallahi ya kashe masa kudin makaranta tun daga primary har secondary sai ka biya shi, wallahi haka suke yi, zai ce hope dinsu a kansa yake, ya biya masa kuɗi ya primary school ya secondary school ya ina jami'a yanzu ka buge shi ya mutu, jira yake gama makaranta ya samu aiki ya samu musu kuɗi yanzu kuma ka kashe musu hope din, to da haka duk wani abin da ya kashe zai ma total sai ka biya. To ka'ida yadda shari'ar musulunci ta ce shine zaka biya diya, amma zaka biya diya kamar ka kashe musulmi? A'a, malami suka ce zaka biya rabin diyar musulmi ne, wasu kuma suka ce zaka biya 1/3 sulisi na diyal musulmi. Nawa ce diya yanzu? Miliyan 200 ne ko? Miliyan 207 da 89 da nawa ne? Da 1800 da 1893 da 1893 nawa ne rabin wannan miliyan 100 da nawa? To kaga an kashe wanda ba musulmi ba abinda zaka biya kenan. Haka al'amarin yake. To wannan diya kenan sai ka fara. To ka fara ne malami suke sabani. Malami sun yi sabani. Suka ce shin idan mutum ya kashe wanda ba musulmi ba zai kafara? Kun san kafara aiko? Kafara shine yan tabawa ko kuma azumin nan da ake yi. Yanzu dan musulmin da ka kashe, ai zaka kafara azumi 60 ko? Tunda yanzu babu bawan da ake yantawa, idan da akwai bawa ne sai ka sai bawa ka yanta shi kenan. Amma tunda bawa yanzu dole sai kai me? Sai kai azumi 60. Idan ka kashe mutum daya azumi 60, idan ka kashe mutum biyu da ganganci da kuskure azumi 100 da nawa? Da 20. In ka kashe mutum uku haka zaka yi ta yi. To malamai sun yi sabani, in ka kashe wanda ba musulmi ba akwai kafara ko babu? Wasu malamai suka ce ba kafara. Ba kafara tunda shi ba kufi bane, ba daidai yake da musulmi ba, jinin sa ba daidai yake da musulmi ba. Wasu malamai suka ce a'a, da shi da musulmi duk akwai kafara. Azumi 60 din nan sai ka yi shi. Fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqaba. Tabaka Allah ce ba. To duk da ƙarshe da Allah gama sai ya ce fa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah. To dan fa man lam yajid din shine malamai suke sabani, wasu suka ce ya shafi kafirin da wanda ba kafirin ba duk ɗaya ne. Amma dai magana da na gani mai kyau shine mutum yayi azumin yafi domin ya barantar da zimmarsa. Mutum yayi azumi 60 din ko da kafirin ya kashe. Ina fata an fahimta. Allah dai kiyaye ma kawai. Allah kawai da bacin rana. Malai ya ce wa aklur riba, da cin riba. Na hudu daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa shine cin riba. Riba ɗaya daga cikin abubuwa ne da Allah maɗaukakin riba. Malami suka ce kala biyu ce, akwai ribar nasi'a, akwai ribar fadli, akwai ribar jinkiri, akwai ribar ƙari. Ribar ƙari ita ce ka ba da kuɗi bashi a ƙara maka da wani abu, irin bashin banki. Ita ce kuma mafi munin riba ya ayyuhal ladhina amalu la ta'kulir riba adhafan mudafa, ita ce mafi munin riba. Yadda suke a jahiliya shine idan ka ba mutum rancen naira 10 zai dawo maka da ita sati mai zuwa ranar Alhamis, rana ita yau. Sai ranar Alhamis ta zo, sai yazo ba shi da kuɗin da zai dawo maka da naira 10 ka. Sai ka ce to na ƙara maka sati ɗaya, amma na ƙara maka naira 2. An fahimta? Kun ga daga naira 10 ta zama nawa? Naira 12. Idan wani satin ya ƙara dawa, an ƙara masa wata naira 2 ta zama nawa? 14. Sai ka ga baka ankara ba, asalin kuɗin yana nan, sannan kuma kuɗin bayaninka ya ƙara ninkawa, ya fi asalin kuɗin da aka bayar. Haka suke a lokacin jahiliya. Shi ne kuma irin bankin da ake zuwa a ciwo yanzu a bankuna, a irin bashin da ake zuwa a ciwo a ƙasa, musamman bashin duniya international, abin nan bashin nan da ake ciwo. Idan ƙasa ta ciwo bashi, sai an wayi gari yanzu bashin da take biya yanzu ba asalin kuɗin ba ne, kawai interest ne, kawai interest ne, kawai wannan kuɗin ruwa ne da ake biya. To wannan haramun ne, haramun ne ƴan uwa. Duk bashin da ka bayar ya zama maka amfanin naira 10 ko silabiyar ya zama maka, wannan silabiyar din haramun ce. Idan ka bada naira 10 a baka naira 10 ka, idan ka bada naira 20 a baka naira 20, amma ka bada bashi a ƙara maka wani abu kana sane, to wannan ka ci haramun, ka ci haramun. Ko mutum ya canza kuɗi da kuɗi irinsa da fifiko, mutum ya canza naira 100-100 sababbi, sai a bashi tsofaffi naira 100-100 a ƙara masa naira 200 a kai, wannan 200 da aka ƙara masa ya shiga cikin kuɗin ruwa, ya shiga cikin tsinuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗan uwa, an fahimci wannan da kyau? In kana son sabon kuɗi, ka ba da ɗan naira 10-10 tsofaffi rafa ɗaya, a baka sababbi rafa ɗaya daidai wa daida. Idan ka ƙara naira 5, to Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine mai cin kuɗin ruwa, da wanda ya bayar, da wanda ya karɓa, da wanda ya rubuta, da wanda ya shaida, da wanda duk wanda yake da alaƙa da kuɗin ruwa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine masa albarka. Haka ne? Kuma sun shiga cikin masu faɗa da Allah maɗaukakin sarki, ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ya koɗan da kuka yi imani, ku ƙale abin da ya saura daga cikin riba in dai kun kasance kuna da imani. Allah ya ce in kuka dage ku sai kun yi, to ku je ku shirya za ku yaƙi da ku da Allah maɗaukakin sarki. Waye zai iya? Babu. To shi ne sai mutum ya batta kawai. Ribar nasiha kuma ita ce ribar jinkiri. Me ce ribar jinkiri? Shi ne idan za a yi musanyen abin da yake kuɗi ne, to a yi shi hannu da hannu. Misali, masu canjin kuɗi, idan za ka canza kuɗi na baka naira 20, to lalle ne in baka naira 20 nan take kai maka ba naira 20. Idan maka yi jinkiri, to wannan kuma riba ta shiga ciki. An gane? ƴan uwa ba a gane ba? Misali, masu canza naira da dala, haka ne? Ko masu canza riyal da naira. To idan ina son a canza min riyal, zan yi tafiya da ita. Idan na je da nerorina, ga wuri ga waina. Shi ne abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yadan biyadin mithlan bi mithli, daidai wa daida kuma hannu da hannu. Abin da ake nufi da daidai wa daida idan kuɗin iri ɗaya ne, amma in kuɗin an samu tafawut, misali wannan naira ce wannan dala, babu laifi da an samu tafawut. Babu laifi a ce wannan naira ce wannan dala ce, babu laifi ka bada dala, ka bada naira 500 a baka dala guda ɗaya, akwai bambanci. Amma kuma dole ne kasance yadan biyadan, miƙa maka naira ta 500 ka bani dala, guda ɗaya hannu da hannu. Idan na karɓi dala, ka nace bari in janka maka dala, riba ta shiga ciki. An gane? To shi ne ribar nasiha ɗin, ribar jinkiri, ita ma haramun ce. Haka nan canza abinci da abinci, shi ma riba tana shiga ciki. Tsakanin abinci da abinci akwai riba. Idan za ka bada shinkafa a baka shinkafa, to dole sai dai ka bada shinkafa iri ɗaya. Misali, shinkafa 'yar gwamnati da shinkafa 'yar gida. Duk ba shinkafa ba ce? To kada ka bada wannan rabin kwano a baka wannan kwano ɗaya. An yi riba. Sai dai ka bada kwano ɗaya wannan, wannan ma a baka kwano ɗaya, shikenan. Amma in wake ne da shinkafa fa, wannan babu laifi, tunda da wake da shinkafa irinsa ɗaya, babu laifi ka bada wake kwano biyu a baka shinkafa kwano daya tunda akwai bambanci ko ba laifi amma wannan wake ne mai kwari wannan wake ne mai kyau sai ka ce bari mu bada wake mai kwari kwano daya a bani wake mai kyau rabin kwano riba ta shiga ciki bata ya shiga cikin tsinon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana gane wannan da kyau lalle ne barin kabura'atin irin waɗannan abu in ba ka ba za mu barin kafa cikin matsala eh duk abin da zai hada mu fada duk abin da zai sa a ce ka shiga fada da Allah subhanahu wataala wallahi ka guji wannan abu a guji wannan abubuwa so haka duk abin da yake ribace ƴan uwa ya kamata a ce mu rinka bibiyar sa musamman wanda suke kasuwanci yana da kyau duk mutumin da yake dan kasuwa ka rinka bibiyar abin da yake na kasuwanci a addinance abin da yake halal ka shiga cikin sa abin da yake haram ka kauce masa daya daga cikin matsalolin da muke ciki ƴan uwa shine idan ƴan kasuwa sune maka wasu tambayoyi daga cikin abin da ya shafi tambaya zaka shi mun yi nisa sosai da sosai ana kasuwanci ne kawai yanzu galibi da ka galibi abubuwan da ake wasu ana fadawa cikin abin da yake na haram wallahi ƴan uwa to shi yasa idan Allah ya sa ka tsincikan ka a matsayin ɗan kasuwa yi kokari ka rinka bincika menene dai koda baka je ka samu littafi ka sa a gaban malami kitabul buyu'i a karanta maka shi ba duk abin da zaka in baka fahimce shi ba tambaya yi tambaya in ko zaka iya abin da yafi shine ko da ƙanana littafan nan ne kai dauki bulugul mara akwai kitabul buyu'i je ka sa a gaban malami iya kitabul buyu'i kai a karanta maka babin kasuwanci kaje wannan kasuwanci wannan nau'i ne na kasuwanci Allah madaukakin sarki ya ce bayar su wanne ne yake so sai ka bi shi dauki umdatul ahkam shi ma akwai kitabul buyu'i a ciki dauki kaje a karanta maka ba sai ka tafi Bukhari da Muslim dauki ƙanana ma ina fata an fahimta ƴan uwa to sai kaga muna yin kasuwancin ma'ala basirati sai ga duk abin da zaka kana cin halak amma ka rinka ba kai kanka kana doubting din cewa daidai ne ba daidai bane akwai matsala wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ayyatli alaihi nas duk abin da ka ji zuciyarka ta ne maka kokanto akan sa to ka dakatar da shi ka je kai tambaya akan sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu da cin riba abu na biyar wa aklu ma lil yatimi da cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya ita ma ɗaya ne daga cikin babban laifi gingime mai laifi da Allah madaukakin sarki baya gafartawa mutum sai ma abocin dukiyar ya yafe masa shi yasa duk mutumin da yake cin dukiyar maraya ko ya ci ko ya lalata ko ya yi wata sanadiyar da dukiyar za ta saraya yana sane da ganganci to wannan duk ɗaya ne da shi da wanda ya ci Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sai Allah ya ce wa sayaslawna sa'ira Allah ya kiyaye wanda suke cin dukiyar maraya zulman da zalunci Allah ya ce daidai mutum yake da ya samu wuta tana ci balbal ya rinka iba yana sawa a cikin sai yana ci Allah ya ce kuma wa sayaslawna sa'ira idan an tashi kiyama wutar jahannama za ta shiga masjidin dukiyar maraya ke to shi yasa duk dukiyar da take ta maraya idan ta shigo nan kai kokari ka alkinta ta fiye da yadda aka alkinta dukiyar ka dan dukiyar ka idan ta saraya wannan da sauki ta kace dama amma shi ta san ka sayar wallahi akwai matsala eh zaka amsa kwari sosai da sosai Allah madaukakin sarki zai tume ka to shi yasa idan dukiyar maraya ta shigo nan kai kokari ka alkinta ta idan ya isa lokacin da za a bashi kayansa kada ka rike masa kokari ka bashi kayansa yi kokari ka kirawo shaidu manyan mutane a rubuta wane da wance da wane da su wane da aka bani gidansu a waje kaza dukiyarsu a waje kaza filayensu a waje kaza gashi nan yau wane ya kai munzalin da ya kamata in danka dukiyarsa a hannunsa ta dawo hannunsa gashi na bashi dukiyarsa ko na basu dukiyarsa a gaban shaida wane da wane ka basu kai alhamdulillah ka koma gefe Allah ya yafe maka sauran shikenan haka Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u me ilaihim amwalahum Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru Allah ya ce ku gwada marayu ku jarraba su ku gani idan kun tsinkayi shari'a da kimtsi a tattare da su da ku dauki dukiyar su ku basu haka Allah madaukakin sarki ce Allah ya ce kada ku sake ku ci za ku rinka cin dukiyar su dan kada su girma suna yara sai ku sauri ku fatattaka dukiyar ku lalata ta dan kada su girma su riski dukiyar su wannan shi ma ɗaya ne daga cikin laifin da Allah subhanahu wataala baya gafarta shi sai ma abotan dukiyar sun gafarta musu wanda ake cewa maraya ɗan uwa shine mutumin da ya rasu baban sa ya rasu bai kai shekarun balaga ba shine maraya wanda baban sa baba baba idan babar mutum ce ta rasu ko da ɗan jariri ne wanda ba sunan sa maraya ba baban sa yana nan ba maraya bane an gane sannan dole ne ya kasance kuma bai kai shekarun balaga ba idan bai kai shekarun balaga ba baban sa ya rasu maraya sunan sa amma kai da ka zama katoto ba sunan ka maraya ba ba sunan ka maraya ba eh sunan ka dai wanda mahaifin sa ya rasu Allah Allah ji kansa ayi masa addu'a ko amma kana cikin marayu ba kalmar al-yutum ba ta hawo kanka ba maraici ba za ta hawo kanka ba to wannan shine maraya abna shida annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tawalli yawm az-zahfi babban laifi mai halakarwa na shida da annabi tsira da amince tsayar tabbata a gare shi yace mu nisance shi shine guduwa lokacin da ake yaki lokacin da ake tsakiya da kwafsa yaki sai mutum ya juya ya gudu saboda yaga ana ta zubar da maza ba zai iya ba sai ya gudu to wannan shi ba karamin laifi bane ba karamin laifi bane Allah madaukakin sarki ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai dai mutumin da ya tafi ne dan ya shirya dan ya kimtsa ya dawo a cigaba da yaki ba guduwa yi ba a'a ya je ne maybe takobin sa ta dan abin ne dan gyara ta ko dokin sa ya dan abin ne dan gyara ya dan dai kimtsi ya dawo ba guduwa yi ba shine mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma mutumin da ya tafi dan ya je tare a babbar rundunar rundunar kalabici sai aka turo karamar to da kuka ga za a karar da ku sai kuka sauri kuka janye sai ku dawo cikin babbar rundunar kaga ba guduwa kai ba ko za a dawo ne amma duk wanda ba haka yi ba guduwa yi Allah madaukakin sarki ta faqad ba'a bi ghadabin min Allah zai koma da fushi Allah madaukakin sarki yana fushi da shi kuma kuma sai ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye abu na bakwai wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati laifi na bakwai shine da jifan al-mu'minati mata yanda suke al-muhsanannu me ake nufi da rafkanannu sune rafkanannu ne gabarin zina ba su ma san zina ba ba su san zina ba su san hanyar ta ba ba sa kai kansu inda ma za a yi musu zargin zina kawai sai wani ya dauki kalmar zina sai jefe su da ita sai ai wani mazinaciya ce wani karuwa ce to duk wanda ya yi wannan ya afkar da kansa cikin ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka da Allah madaukakin sarki baya gafarta sai idan ma'abucin abin ya gafarta maka kuma idan da za a kama ka a kai ka wajen alƙali to akwai laifuka akwai abubuwa guda uku akan mutum na farko bulala 80 haka ne sannan an daina karɓar shaidar mutum sannan mutum ya zama fasiki haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'i sai Allah ya ce ne fajliduhum 80 jaldatan wala taqabalu lahum shahadatan abda wa ulaika hum al-fasiquna illa alladhina tabu wa aslahu illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim malamai suka ce innal ladina tabu sai ga wanda ya tuba Allah madaukakin sarki mai tuba ne to zan kalmar fasikanci da dauke masa ita to amma zancan jifan da yayi waccan fa kaga wanda sai ta yafe masa ko ko kuma an masa bulalan an masa bulalan shikenan eh shi yasa duk wanda ya san yaje yayi wata kazafi to yaje ko yayi wani kazafi ba mace kadai ba har namiji me yasa aka ambaci mace malamai suka ce saboda ita ce ake tsammanin abin zai fi faruwa akan ta amma ko namiji ne kace wa na majinaci ne baka ganshi ba to idan da zai kai karar ka kotun shari'a musulunci wallahi bulala 80 ce haka za a kwantar da kai a taimaka 80 din sai amma mutum kuma ana yi mutum bulala na farko mutuwa ba sai an karasa ba abuwa ba za a ce wani mutum ya kusa mutuwa ba sai an masa eh sai an masa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi yan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi babun nahyi anil musafirati bil mushaf ila biladil kuffar idha khifa wuqu'uhu bi aidil aduwi wannan babi zai bayani ne game da shari'a ta yi hani matafi yayi tafiya da alqur'ani mushafi a hannunsa ko a jakarsa ila biladil kuffar zuwa garin da yake na arnani tafiya ta kama ka zuwa garin da yake na arna ne zalla ko kuma arna su ne mafiya rinjaye musulunci ba shi da tasiri a garin to shari'a ta hana ka dauki musahafi ka rike a hannunka ko ka sashi a cikin zakarka amma sai malam Nawawi ya sauri sai ya kawo kaidi sai ya ce idza khifa wuqu'uhu bi aidil aduwi, idan an ji tsoron fadawar wannan alqur'ani a hannun abokan gaba, dan su ba san daraja alqur'ani ba ko daukar alqur'ani a wajen su wulakanta shi yafi komai sauki a wajen su, musamman kasashen da suke na arna, kaga haka kawai ma suna zuwa su nemo alqur'ani su ringa kona shi, ba haka bane, haka kawai za su je su nemo alqur'ani wani arnan da musulunci ya shige masa hanci da kudindini rasa yadda zai, sai tare yan jarida ko kuma ya sa ringa daukar sa a hoto sai ya kona alqur'ani ko kuma ya yayyaga shi ya zagi alqur'ani shikenan. Shi abin da yake gani wannan abin da zai shine zai huta haushin sa akan musulunci da musulmai. To kaga mutun ya haka shi kadai ballantana kuma ka kai masa. To amma malami suka ce idan babu wani zatan ko tsoran alqur'anin ka zai fada a hannun wani wanda yake maki musulunci ne ya wulakanta shi, babu laifin ka tafi da kayanka, musamman yanzu alhamdulillah za ku ga qur'ani ne izu sun akan wayoyi ko kaga wai kamar idan ka gama karanta alqur'anin ka sai kai me sai ka rufe shafin ba shikenan ba, wannan babu san tana ci ba, saboda haka sai ka tafi da wayarka, wannan babu laifi insha Allah ta'ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullah dan Umar Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa, yace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani, ayusafara bil qur'an da ayi tafiya da alqur'ani, ila ardil aduwi zuwa garin da yake na abokan gaba ne, muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi. Alamai suka ce haka abin yake a wancan lokaci, eh amma da yanzu tunda alhamdulillah akwai yanayin ci gaban zamani da canje-canje, sannan zaka ga galibi garuruwan ma da ake zuwa na arnan akwai guraren da yake musulmi suna da yawa sosai da sosai, sannan akwai abin da suke kiyayewa na yancin mutum, so da ka da addinin da kake bi a kasashen da babu laifi sukan baka ka bi, irin wannan kasashen da ka tabbatar zaka yi addinin ka cikin limana babu laifi sai kai kayanka insha Allah ta'ala. To wannan kaga musamman dalibai da suke tafiya daga garuruwan su na musulmi su tafi can kasashen arna, kaje an ce wani ya tafi Moscow, wani ya tafi Ukraine, wani ya tafi haka bane can karin garin arna inda sai kai sace baka jike na sallah ba, to kaga irin wannan sai mutun ya taka dantsan sosai da sosai, eh sai ya taka dantsan sosai da sosai. Galibi malamai suka ce ba ma ya halatta kwata-kwata musulmi ya tashi daga garin musulunci ya tafi garin arna karatu sai zai iya kai fasir ɗaya guda uku, na farko ya kasance yana da ilimin addinin da zai hana shi canza ɗabi'arsa da addininsa ya koma addininsu, idan mutum ya sanye waɗansa tarbiyyar da take irin wannan to babu laifi sai ya tafi duk inda zai je. Amma kun ga akan samu matsala, an ɗau yaro daga Najeriya ko daga wata ƙasa ta musulmi ya tafi ƙasar arna karatu, wallahi sai je dawo yarda. Ga wani yaro nan kwanakin baya shi ya dawo ya ce ma gaba ɗaya ba Allah, haushe ne fa, babansa ba haushe sosai usul, amma ya je karatu a wajen, zai dawo ya ce ba Allah, shi ba ma wai ba Yahudi bane ko a'a ba wani Yahudanci ko Nasara, kawai shi ba Allah, kuma fi karanci yaro ya je karatu kaga ya dawo maka da rosta yayi irin gashin na irin na bammali, ba haka bane ko yaro zai da maka da wata dabi'a da mara kyau irin waɗannan abubuwa. To idan ka san yaron ka yana da tarbiyya ta addini ta gaske, to babu laifi sai ka sake shi ya je. Sannan suka ce abu na biyu ya kasance karatun da za a yi garuruwan musulmi babu inda za a je irin wannan karatun, idan akwai inda za a je irin wannan karatun a garin musulmi to bai dace ka dauke shi kai shi can ba, bai dace ka dauke shi kai shi can ba. Da wasu daga cikin shar'i da malamai suka ambata shi wanda gaskiya abubuwa ne masu kyau, idan tsakani da Allah natijar da ake samu idan yara suka fita irin wannan wajen suka je suke karatu ana samun matsala. Yanzu akwai garin da wani ya je karatu yake bada labari cewa idan sanyi yayi sanyi abinda ake dan ragewa sanyin nan karfi da shi shine ka sha giya, an fahimta yan uwa, giya suke sha duk sanyi da ake idan mutun ya dan kurbi giya sai ya jikin sa daddumi to kai giya wajen ka me ce haramun ce to yanzu shi sai ba kansa fatawa ce ai larura ce ba ka bane to wani sai ka je garin duk garin da za a ce sai ka je ka sha giya a garin sannan ka zo na garin ai zuwan sai ya zama haramun ka dawo garin ku kai mana wannan karatu ne ka je a san baka yi shi an baka dawo nan kai wallahi akwai yaran mu da yawa suke zuwa kuma su sha ba matsala a yadda suke gani sai su sha kawai saboda sanyin ya kai sanyin da zai iya cutar da mutum temperature ta yi high sosai ta sanyi haka za su dauka su dan kurba dai a dan rage sanyin zafi Allah ya kyauta Allah ya kyauta باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. بالاتباب الذي بياني جمدا حرام أني أمباني دكانو كو قرية كو كوبي كو بليت كو دوانا أبو مزيبي وان ديك نزيناري كو نأزرفا حرام أني أمباني ليش وجنتي كو شا كو طهارة كو أي بوتا تزيناري da haramun ne wasairi wujuhil istimal mala yace da sauran fuskoki na amfani mutun ya dauki abin da yake na zinare ne a kawata masa shi larabawa saboda jin dadi ya musu suka yi ya akan samu kofi sai a kofin cin baki da ruwan zinare duk suka irin wadannan abubuwa to Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya haramta ba daidai bane عن أم سلمة رضي الله عنها أنكر ودق أورم مني أم سلمة ألا كارمة إردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن نبس إرادة أمن تزار سبت أغريش كالتي الذي يشرب في آلية الفضة وان ديكي شان أبنشا أتكم مزبي النزي نار يكون أجرفا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم تو كدي ينا كون قطر وتجهنم نأتكم تكنسا لو كتن ديكي شر ونن a cikin wannan mazabin to kamar ya dauki wutar jahannama ne yana zubawa cikin sa ita haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslim yadda yazo a cikin riwayar muslim innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahabi wanda yake ci ko ya sha a cikin tukunya ko mazubi na zinare ko na azurfa a ma'ana riwayar farko ta kawo sha kadai wannan ruwaya kuma tace da ci da sha duk daya ne shine bambanci wa an Huzaifa radiyallahu anhu qala an karbo daga Huzaifa Allah ya kara masa yarda yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi na hana ya hana mu'anil hariri wad dibaji sanya tufafin al hariri da dibaji al hariri nau'in ne tufafi na isa da takama da mulki tufafi ne da yake mai sharashara kuma yana mai daukar ido mai kyalli ni dai a nan ban sani ba ko da akwai shi amma dai shari'a ta hana amfani da shi hakanan dibaji shi ma nau'i ne na alhariri din ko istabrak duk nau'i ne na alhariri ko wanda aka masa cin baki da alhariri nau'in tufafi ne da shari'a ta hana al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maza su sa irin wannan tufafin haramun ne ba daidai bane mutum namiji ya sa sai dai idan akwai wani uzuri babba kamar an je ɗaya daga cikin yaƙi wasu daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ji Talha ne da wani daga cikin sahabbai sai ya kasance jikinsu sun sa irin silke na yaƙi saboda haka sai ƙuraje ya rinka fito musu a jiki suka kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koke akan haka sai annabi ya ba su dama ya ce babu laifi su sa alhariri da an gama yakin sai su tube saboda wannan kurajin da yake jikin su to wannan abu ne na larura annabi ya ba su dama su sa amma an ba haka ba haramun ne mutun ya sa tufafin alhariri shi sama yanzu babu shi saboda tufafi ne mai tsada kwarai da gaske hakanan washurbi fi aniyati adh-dhahab wal fidda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mu inji Huzaifa mushawana abin sha a cikin mazibi na zinare ko na azurfa wa qala sai annabi yace hunna lahum fi dunya da zinare da azurfa kwanan da yake nasu da kuma alhariri da dibaji sun kasance na kafare ne a duniya kafare wanda ba san tashin alkiyama ma'ana idan kai hakuri baka sa tufafi na alhariri ba idan kai hakuri baka sha abin sha a cikin mazubi na zina ne ko nazirfa ba, idan ka shiga aljanna zaka sa tufafin alhariri da dibaji da istabrak, ka sha abin sha a cikin mazubi na zinare da azurfa da lu'lu'u da komai da komai ma. Allah ta'ala yahum thiyabu sundusin wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin kajiba wa saqahum rabbuhum, duk gashin Allah ya tattara su a cikin aya daya. Eh, idan ka shiga aljanna Allah da duk zaka sa su. Irin na aljanna ba irin na duniya ba. Idan kawai sunan ne daya amma na aljanna ba irin sa ba irin na duniya bane kwata kwata. Yawa to su kafirai za su sa a duniya suna amfani da zinare da azurfa da komai, ba wai an halatta musu bane ba fa, a'a, duk wani kafiri shi ma duk kafirai gaba daya malamai suka ce mukhatabuna, ana musu magana ne da yaren shari'a su ma, amma sai dai sun bijire sun kawar da kai sun ki amfani da shi. To shine sai annabi ya ce su suke amfani da shi a duniya, amma ku mu'mine ku bari sai kun je lahira, sai Allah madaukakin sarki ya baku irin nan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi. وفي رواية في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه قال رواية تازو أتكي مخالد مسلم دقى حذيفة دي الله قال مسير دايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى النبت إرادة أمن تسأر تبت أغريشينا تيوى لا تلبس الحرير كدك سن يتفاف الحرير ولا الديباج كدك سن يتفاف الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة كدك شاء أتكي مزبي نزيناري دا أزرفا ولا تأكلوا في سحابها في سحابها كذا كوتي أتكين بليت عندي كنزيناري نكون أزرفا السحاب شين كوانو كو بليت. وعن أنس ابن سيرين قال أن كربو دا أنس ابن سيرين إيدا كتكين تابعي الله يمسرهما قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه ناكس انتي تارد صحابي أنس بن مالك الله قال مسير دا عند نفر من المجوسي a wajen wasu jama'a wasu mutane majusawa, majusawa su ne masu bautar wuta, kaga ba musulmi bane kenan. Faji'a bi faluzaj, sai aka zo da faluzaj. Me faluzaj? Shine wata irin alawa ce da ake yin ta da zuma, ake yin ta da gari da ruwa. In aka samu gari da ruwa da zuma sai a tura shi a waje guda sai a rinka ci. Ke alawa ce ko abinci ne mai dadi a wajensu. To an zo masa, an zo da irin wannan abincin ko wannan alawa, ala ina'in min fiddatin, da aka tashi kawo sai aka kawo musu a wata ƙwarya ko a wannan mazubi wanda yake na azurfa ne. Falam ya akulhu, Anas ibn Malik sai ya kici, sai ya kici da a cikin wannan kwanan. Faqila lahu, sai aka ce masa da aka fahimci dalilin da yasa ya kici, sai aka ce da shi hawilhu, ka canza shi daga wannan kwanan zuwa wani kwanan mana daban. فحوله انا اناء من خلنج, sai aka canza shi a cikin wani kwano ko wani mazubi na khalanj. Khalanj shine wani nau'i ne na bishiya wanda ake sassako katakon ayi akushi da shi. To sai aka zuba irin wannan akushin, ina fata an fahimta, aka zuba shi wannan alawar a cikin wannan akushin. Sai Anas ibn Malik a lokacin ya dauka kuma sai ya ci, waji abihi, aka kawo masa fa akalahu, sai ya ci. Ashe kun ga ba abin ya haramta ba ko? Ba abin, ba abincin aka haramta, me ya haramta? Shine ci a cikin wannan abin, saboda shine abin da yana shi ci. Rawahu al-Baihaqi bi isnadin hasan, Imam al-Baihaqi fa tadawwa hadisi da isnadi wanda yake hasan. Malati al-khalanj, al-khalanju abin da ake nufi da al-khalanju al-jafnatu shine kamar akushi ko mazubi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Anan za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. 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 Gaskiya ne. Gaskiya ne. Idan musulmi ne ko kafiri ya kashe? Yawwa. idan kun fahimci tambayar sai yake cewa za ku ga wasu masu mota da suke hawa titi sun san motar su bata tantance ta hawo titi ba amma sai su hawo da ita kan titi kuma su rinka gudu ba burki mai kyau ba kaza mai kyau ba kaza mai kyau motar tana tafiya tana ƙara da sauransu amma zai hawo titi yana gudu irin wannan idan ya kashe yanzu lokacin sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda an samu irin wannan hadisa din ai wani ya kashe kafirin amana amma kuma da wani yanayi mai kamar ganganci saboda shi kafirin amana ko da ganganci idan mutum ya kashe shi ba da abin nan ba ba za a kashe shi ba saboda jinin sa ba daya bane an fahimta yan uwa wannan musulmi ne wannan kafiri ne la yuqtalu muslim bi kafir haka annabi ya faɗa ba a kashe musulmi da kafiri hadisi ne ingantacce to me za a yi masa sayyidina Umar sai ya sa masa diya mughallaza sai ya sa masa diyar rai cikakke ma'ana zai bada nauke nan miliyan 200 shine miliyan 200 zai bayar saboda ka irin waɗannan ashar'ance idan an kama mutum yana irin wannan gangancin to alƙali ya kamata a ce ya gallaza masa e me maimakon a ce bada kiya kamar musulmi ya kashe sayyidina Umar ya gabatar da irin wannan hukunci saboda ka idan aka yaka babu laifi illa iyakaci hukuma ya kamata gaskiya ta rinka sa ido akan masu hawa titi da yanayin da bai kamata ba saboda rai yana da matuƙar muhimmanci a addinin musulunci bai kamata a ce kawai kowa ya hau titi kuma ya kashe wanda ya kashe a ji a sasanta ba abin da yake faruwa ƴan uwa shine inda a ce ana karɓar diya Allah da sai a rage ganganci amma yanzu duk wanda ka kashe da ka je gidansa ka ɗan yabana sai a ce to shikenan ayi tsatsayi ne an yafe ni ban taɓa ji inda aka kisa aka ce a bada diya ba ban sani ba ko akwai wanda ya taɓa ji ni dai ban taɓa ji inda aka kisa a ce a bada diya ta gaske ba ai zaka ji an sulunta an ce ai musulmi ya san kaddara kaza da kaza an yafe shikenan zancen sai ya wuce sai mutum ya je kawo buhun shinkafa da buhun masara da kaza da kaza shikenan an wuce wajen kenan sai a bar iyalansa da sauransu kuma da matsala Allah ya kiyaye na'am eh biya diya idan mutum ya je kisan kai biya ana dora ta ne akan aqilatihi addiyatu ala aqilatihi al-aqila kuma sune danginsa haka shari'a ta ce idan mutum ya je muku kisan kai babu kansa ya haku da kwarda ku yawa idan dan uwanku ya je kisan kai to haku saboda ka sai alƙali sa duk a kamo duk a kirawo ku gaba daya da kanin babansa da wan babansa kwarai da gaske duk a tattaro ku gaba daya da wansa duk inda kake sai ka zo kowa sai alƙali ya dora masa ya ce kai za ka kawo miliyan 60 kai za ka kawo 70 kai za ka kawo haka a'a an ce maka haka annabi ya ce ka ce ya halatta haka ake dama ai shine aqila din sune dangin sa su zai tsara su biya abin nan din kaga idan aka yakan Allah da za a rage gangancin wa alaikum salam na'am kuma zamani kamar sai je waya a kamar abanki da ake na'am wannan da ya abanki ake kamar ya na'am eh idan misali kamar abane zaka tura maka ne take babu laifi amma ba daidai bane in ce in tura maka yanzu kuma ka ce sai anjima ba daidai bane amma in tura maka yanzu ka tura mun yanzu babu laifi insha Allah ta'ala tunda ba lalle kamar shi turawan ya wakilci yadin biyadin din ne tunda akwai wakilci to kaga sai kasance ka tura mun ni ma in tura maka shikenan ba matsala wani rubutu tambaya ce da Allah yana buƙatar ƙarin bayani akan wannan hadisi man sa'ala an-nasa takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda yake tambayar mutane dan kawai tara abin duniya yana roƙan mutane dan ya samu abin tara kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to sai duk abin da aka dauka aka bashi garwashin wuta ake bashi ya karanta abin da zai karba ko yawaita ma'ana ya karba da yawa ko ya karba kadan wannan ruwansa ya san dai abin da ya karba menene garwashin wuta ne Allah ya kiyaye shi ne abin da hadisin yake nufi wannan yace da Allah mai fassarar wannan aya la yaghurrannaka taqallubal ladina kafaru fil bilad na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la ya ghurrannaka kada ya rube ka kada ya ja hankalinka taqallubul ladhina kafaru fil bilad jijjuyawa kai kawan kafirai a cikin gari yadda suke fantamawa yadda suke kai komo yadda suke wasa da kudi ka sa idan ka akai la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaj min zahatil hayatid dunya daidai wannan daidai suke da wannan Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na gani ai abun ma akwai bambanci yace misali sojoji da ake tura cikin daji su yaki yan ta'adda idan mutun ya ga babu dama zai iya juyawa tunda mai biyan lokaci yan ta'adda sun fisi kayan fada kuma sun fisi yawa to shi wancin jihadi ne addinin musulunci wannan kuma yaki ne kasa ta tura ku domin kare kasa domin abinda zai nuna maka haka shi jihadi ana yin sa ne tsakanin musulmi da arnako yawa kuma za ga bangaren musulmi ina ji ba nan na faɗi wannan ba ko ba nan bane ina ji bangaren musulmi da bangaren arna daban amma maybe a cikin sojojin nan da ake tura su akwai arne ko babu arne na jihadi dama kaga wannan bai so bai zama jihadi ba ke saboda ka dauke shi a matsayin aikin ka na kasa da kake yi kawai eh ka tsarkake niyyar ka kai shi a matsayin aikin ka na kasa shikenan amma bayan nuna cewa an ka gudu illa mutahirin ba baya ciki wannan kwata-kwata baya ciki ba ɗaya bane ba ɗaya bane Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله